This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da Niya. Kana masu na'uran computer. Suna iya dangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku yau Talata 25 ga watan Agusta na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC, tare da Bello Habib Galadanci da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Bello, a ba mu kanun labarai.
Yar harin kunar bakin wake ta kashe akalla mutane 6 a birnin Damatar da ke arewa maso gabashin Najeriya, sannan shugaban Sudan ta Kudu ya amince akan ziyararta ba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya. Ladan kasuwannin hannayen jari a nahiyar Asiya sun ƙara faɗuwa yau Talata.
To, kanun labaran kenan. A cikin shirin namu za ku yi cewa an samu tashin bom kamar yadda Bello ya faɗa a kanun labarai a garin Damaturu, wanda ya musabbabi mutuwar mutane 6.
Bayanin da muke da shi shine mutane kimanin 26 sun samu raunuka, daga cikinsu mai tsanani wanda har ya kai ga an shigar da su ɗakin tiyata.
A can Lagos ko, hukumar yaƙi da halatta kuɗaɗen haram ne ta gudanar da bitan kwanaki 3 domin inganta ayyukanta.
Mun fara samun cikin saboda mutane sun fara sani da an kace ma money laundering ba su san ko me ke fara ba, amma yanzu ga mutane sun fara sani. So,
sannan gwamnatoci musamman a Najeriya ba su fara yin tazarce ba da manufofi da ayyukan gwamnatin ta gada.
Yanzu kaga misali akwai government house da Tarbe Hawara, wannan aikin idan ka shiga ka government house amma take ta jihar Niger, kaga ta inda ko ina take Najeriya, sai ka gaskiyar magana ya kamata a ci an samu sabon gwamnati.
Kana, muna ɗauke da shirin noma na Halima Jimura, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a sauraro, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Rundunar 'yan sanda a Najeriya ta ce wata 'yar harin ƙunar baƙin wake ta kashe akalla mutane 6 a bakin wata tasha da ke birnin Damaturu a arewa maso gabashin ƙasar. Kuma wannan hari na safiyar Talatan nan ya raunata akalla mutane 28. Ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan hari, amma ƙungiyar mayakan Boko Haram ta yi amfani da mata da yara wajen kai hare-haren ƙunar baƙin wake a kwanakin baya, kuma hakan ya sa ana fargaba ko ta fara amfani da mutanen da take garkuwa da su. Dalibai mata su kusan 300 ne aka sace a wani harin Boko Haram a kan wani ɗan ƙaramin gari da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ya zuwa yanzu ba a san inda mafi yawancinsu suke ba. Boko Haram, wadda a kwanan baya ta ƙulla alaƙa da mayakan IS, ta kashe 'yan Najeriya sama da 10,000 a yankuranta na tursasawa jama'ar arewacin ƙasar, shugabanci da ta ce na musulunci ne. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa rundunar sojin ƙasar wa'adin watanni 3 domin murƙushe Boko Haram. Akwai ƙarin bayani bayan labaran duniya.
Shugaban Sudan ta Kudu Salwa Kiir ya amince zai zartar taba hannu a yarjejeniyar zaman lafiya da ke nufin kawo ƙarshen yakin basasar watanni 20 da ƙasar shi ta kwashe tana yi. Wata wasiƙa da aka aiko wa shirin talabijin na InFocus, wanda ke mayar da hankali akan Sudan ta Kudu da muryar Amurka ke gabatarwa da harshen Turanci. Ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ko IGAD a takaice ta bayyana cewa za a saka yarjejeniyar hannu a birnin Jaba, babban birnin Sudan ta Kudu din. Ƙungiyar IGAD ta ce ta jagoranci neman sulhu tsakanin gwamnatin Mr. Kiir da 'yan tawaye da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Riek Machar ke jagoranta. Macha ya shanya wa yarjejeniyar hannu a birnin Addis Ababa ran 17 ga watan Agusta, amma shugaban Sudan ta Kudu ya yi watsi da ita, inda ya ce yarjejeniyar ba za a tabbatar da ɗoriyar zaman lafiya ba a ƙasar. Ƙasar Amurka ta yi barazanar ƙaƙabawa shugabannin da ke hamayya su biyu takunkumi idan har ba su samu ci gaba a yunƙurin kawo ƙarshen wannan yaƙi. Rundunar Sudan ta Kudu sun raba mutane kusan miliyan 2,200 daga mahallinsu.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. Jama'a, darajar hannayen jari a ƙasar Sin ta jagoranci ragowar kasuwannin hannayen jari a nahiyar Asiya ƙara faɗuwa yau Talata, inda ta yi ƙasa da kaso 7.6 cikin 100. Darajar manyan alƙaluma hannayen jari na Shanghai ta faɗi biyo bayan buɗe kasuwar, sannan a wani lokaci ta farfaɗo da kaso 4 cikin 100, amma hannayen jari sun ƙara faɗuwa yau da rana. kasuwannin jari a kasar Japan da yankin Hong Kong duk da cewa sun samu dan ci gaba to su ma masu hada-hada sai sayar da hannayen jarin su kawai suke yi. Alƙaluman Nikkei na kasar Japan sun rufe da faduwar kaso 4 cikin 100 sannan alƙaluman Hang Seng na Hong Kong su kuma sun yi kura da ƴar riba kadan sau'i kafin a rufe wannan kasuwa a halin da ake ciki kuma alƙaluman hannayen jari a Burtaniya da kasar Jamus da Faransa duk sun ƙara daraja da kaso 2 cikin 100 kafin kasuwannin su yi nisa yau Talata. Fargaba saboda tsaikon bunƙasar tattalin arzikin kasar Sin ya tunzura faduwar darajar hannayen jari a duk kasuwannin duniya da ma faduwar farashin ɗanyen mai yau Talata.
Kasar Koriya ta Kudu ta kashe na'urorin amsa kowa da ke aika sakonnin farfaganda zuwa Koriya ta Arewa yau Talata daga cikin yarjejeniyar da kasashen biyu suka cimma domin kawo ƙarshen zaman doya da manja na baya-bayan nan. A nata bangare Koriya ta Arewa ta yi da na sani dangane da fashewar nakiyoyi ƙarƙashin ƙasa a bakin iyakar ƙasashen da suka raunata sojojin Koriya ta Kudu guda biyu. Mai bayar shugaban Koriya ta Kudu shawara akan harkokin tsaro Kim Kwanjim ya ce Koriyoyin biyu sun amince akan sake zama a teburin shawarwari nan ba da jimawa ba ko a birnin Seoul wato babban birnin Koriya ta Kudu ko kuma Pyongyang wato babban birnin Koriya ta Arewa. Wannan zama za a yi shi domin bunƙasa danƙon dangantaka shekaru 60 da kawo ƙarshen yakin ƙasashen biyu. Bangarorin biyu sun amince akan ci gaba da barin masu dangantaka suna haɗuwa a watan Satumba. Ƙasar Amurka mai ƙawancen ƙud da Koriya ta Kudu ta yi maraba da yarjejeniyar da ta ce tana fata zai kawo ƙarshen zaman ɗarɗar da ke tsakanin Koriyoyin guda biyu.
A ƙarshe jami'an tsaro a ƙasar Hungary yau Talata sun ba da rahoton cewa wasu 'yan gudun hijira masu yawa sun tsallaka iyaka zuwa cikin ƙasar. Yayin da hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da ƙiyasin cewa dubban jama'a ne za su bi sawun 'yan gudun hijira a lokuta masu zuwa. Ƙasar Hungary ta yi wa sama da mutane 100,000 rajista a wannan shekara ta 2015. Adadin da ya rubanya na shekarar da ta gabata, jami'ai sun ce mutane kusan 2,100 ne suka ƙetare iyaka jiya Litinin, kuma wannan shine adadi mafi yawa da aka taɓa gani a kwanakin baya. A halin yanzu, Hungary na yunƙurin kammala gina bango a bakin iyakarta domin hana 'yan gudun hijira da ke tsallaka Sabiya isa ƙasashen da ke cikin tarayyar Turai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun daga jihar Yobe inda a garin Dama Turu aka samu fashewar bom kuma hakan ya halaka mutane 6. Ga dai Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da safiyar yau ne dai aka samu zashin wasu tagwayen bomai a cikin garin Damaturu wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 6 da kuma raunata wasu 26. Tashin wannan bom din dai ya auku ne a wurare daban-daban yayin da aka ce tashin bom ɗayan ya auku ne a bakin tasha inda wata rukunar barkin waje ta yi kokarin kutsawa cikin jama'a inda bom din ya tashi da ita ya hallaka ta da kuma wasu mutane 4. Yayin da bom na biyu ya tashi da wani saurayin da aka ce ya fito ne daga daji ya yi kokarin shiga keke napep wato samfurin baburan nan masu kafa 3 inda matukin wannan keken ya gano cewa wannan saurayi na dauke da wannan bomb din ya kuma ta da ita amma shi wannan saurayi ne kadai game da ajalin sa wanda aka ce bai wuce shekaru 13 da haihuwa ba. Alhaji Abdullahi Bego dai shine mai magana da yawun gwamnatin jihar Yobe ga kuma abin da ke cewa
mun tashi da wani bala'i a garin Damaturu inda aka samu ran a harin kunar bakin wake har biyu da dai hare a wurare da dama wanda ya yi sanadiyar rasuwar mutane 6 har da su kansu waɗannan 'yan ta'adda guda biyu kenan da suka tada da zama ba ma. Bayanin da muke da shi shine mutane kimanin 26 sun samu raunuka 4 daga cikin su mai tsanani wanda har ya kai ga an shigar da su ɗakin tiyata. Ne girma gwamna ya yi takaici wannan al'amari sosai kuma Allah ya dai kuma ya yi kai da ziyarar ta gwamna da ziyarar daga su iyalan waɗanda suka riga mai gidan gaskiya waɗanda aka shiga sai ba su gani ba da kuma ya fatan Allah ya ba wa waɗanda suka ci raunuka lafiya. Ya umarci hukumomi a asibiti da su ba da magani na gaggawa kuma ba tare da an karɓi wasu sunkumu ba daga wurin waɗannan mutane da wannan lamari ya rika da su kuma bayar da muke da shi shine su goya ke suna ci gaba da saba musu da magani din kuma kamar da na faɗa hudu daga cikin su an shiga da su kamar tiyata haka.
Haka zalika ɗaya daga cikin mazauna garin Damaturu ya shaida mun akwai lamarin kamar haka.
Ina ne bomin ya tashi.
Yawwa akwai batun kusa ita wannan din mutum tana kokarin shiga cikin tiyata din to an ce ya yi katin nata to shine sai ta tsaya kuma akwai motsin da yake wuce
ita matan mace ce yarinya ce ko babban mace ce.
A ba babban mace yarinya ce.
ke na dayan ba ina ne abin ya faru
wannan kuma ta ba fa ne akwai wani company ya ce ya ina ina company wani company ya ta so ba fa ne daga gidi ne shi gure ta rike kina
okay shi yaron
eh yace wai to sai ne ya ce ta ne za ka je ka tsawa ko ya rike ta shi ne ke shi za ka je ne kuka sai da ya ce ya ce ko ta ne sai suna da gidi ne sai suka zo mu sai suka ba ki kina sai kuma ko sai ne da gidi sai ko sai da ta
ya shi kadai kashe kenan
yawa ne shi kadai
Daya daga cikin mazauna garin Damaturu dake jihar Yobe kenan ke bayani game da haukuwar tashin bom na yau da aka ce ya auku a wurare daban-daban guda biyu da kuma ya halaka mutane guda 6 ciki har da ƴan kunar bakin waken guda biyu da raunata wasu guda 26 Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Allah ya sauka a can Lagos ko hukumar yaki da halatta kudaden haramun ne take gudanar da bitar kwanaki 3 a cikin kasashe mambobinta domin inganta yaki da halatta kudaden haram ga baban jira Jibrin daga Lagos
bayan fadakar da mahalarta illar da ke tattare da halatta kudaden haramun da ake samu walau ta bangaren safaran muggan kwayoyi da kuma satan dukiyar kasa daga jami'an gwamnati da ƴan siyasa taron zai kuma tabo batun amfani da kudaden wajen safaran muggan kwayoyi ko makamai domin ayyuka irin na ta'addanci a tsakanin kasa da kasa taron wanda yazo a daidai lokacin da kasashe irin su Najeriya da Niger da Chad da Cameroon da Mali ke fuskantar matsalar ayyukan ta'addanci yana samun wakilai daga dokacin kasashen na yammacin Afirka Mr. Timothy Melaya shine wakilin kungiyar Jaba a nan Najeriya kuma ya mun karin haske game da muhimmancin wannan taro
aikin da muke yi na yanzu na yaki da wannan kudin da suke muke kiran kudin da ti kudin da ake samu ba ta hanyar da ya kamata ba tabbata cewa wannan yakin da muke yanzu yana kaiwa yana kawowa saboda muna samun ci gaba game da waye kan jama'a mukan samu cewa mutane yanzu sun fara sanin me ake yi sun fara sanin me ne wannan ma kudin da tin da ake faɗa ne da ba su ganewa amma saboda aikin da muke da yan jarida kuma gashi yanzu mun fara yi da wayannan kungiyoyin wanda suke zaman kansu kuma muna ganin kungiyoyin da muke suke zaman kansu aikin da muke tare da su zai sa su ma su koma baya su je su nemi wannan takarda na gwamnati wanda ake kira kamar Freedom of Information Bill kasashen da suke da shi game da abubuwan da yake faruwa a cikin gwamnati ko cikin kungiyoyi ko cikin kamfanoni su san me ne yake faruwa da yake ake daukan kudin da bai kamata ba kudin da ti ko a fitar da su a kasa akwai wani abu da su cikin kasan nan mun gani cewa yanzu waye da kan mutanen nan da muke yanzu mun fara samun ci gaba mun fara samun cikin saboda mutane sun fara sani dan an gace ma money laundering ba su san ko me ke farawa amma yanzu ga mutane sun fara sani so aikin da muke nan mun tabbatar cewa kuma Allah ya taimaka an fara samun ci gaba kuma mun gani cewa a cikin jama'a sanin nan ya sa kungiyoyi wanda suke aiki ko da su custom ne ko da su immigration ne wanda suke mutane suke fita kasa kowannen su yanzu ya fara sani su san me za su tambaye wanda ke fita kasa su san nawa ne zai fita da shi kuma dukkan wannan aikin da muke yi ne yan jarida suna yan jarida ko yan watsa labarai suna faɗa yanzu kuma ga kungiyoyi wanda suke zaman kansu ana yi da su su ma sun fara ganewa sun fara komawa su giya mutane su wayar da kan jama'a wannan ya fara samun ci gaba
Malam Lawali Tsayebu na kungiyar farar hula ne daga jamhuriyar Niger wanda kuma ya bayyana mani rawar da kungiyoyin farar hula za su taka a yaki da halatta kudaden haramun a tsakanin wayannan kasashe na yammacin Afirka a wannan taro na kwanaki 3
kasan wannan na cikin kudirin aikin mu na yau da gobe don saboda famar da muke yi shine mu ga an ta hada arzikokin mu na kasashen mu cikin mutunci kuma an ta hada wannan aiki na arziki cikin haske ba a cikin duhu ba kuma an kauce ma rashawa da cin hanci domin abubuwa an yi su cikin adalci don saboda magabatanmu muna kullun kuka muna cewa ya kamata su yi adalci kuma ya kamata abinda ake yi a yi shi cikin haske ba a cikin duhu ba kuma a hito duk matakan da aka ɗauka na tahiyar da ƙasa a yi su cikin adalci domin ba a cikin an takura ma wani bukuku a cikin an bari wa an tsayan handama ko an su yan gani cikin duhu sun zo sun saci kuɗi na gwamnati sun yi amfani da wannan kuɗin a hanya ba ta gaskiya ba kuma sun sa tashi hankali cikin hankulan jama'a kuma sun gurɓatar da yanayi na zaman gobe na yau zamantaka tsakanin ƙasashe ko cikin ƙasa ma ya zamanto bata daidaitu ba ana cegumi ana kishin kai
Baban Yaji Jibrin Murya Amurka daga Lagos, Nigeria.
To ganin yadda gwamnatoci ba su fahimci kiwa da ayyukan da suka gada daga gwamnatin da suka gadan ba. Wannan ya sa Mustafa Nasir Batsari ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa.
A yayin da sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari a Najeriya ta dukufa wajen yaki da masu tayar da kayar baya domin tabbatar da tsaro da kuma yaki da cin hanci da rashawa a kasar, wasu ƴan Najeriya na ganin kamata yayi sabuwar gwamnatin ta yi waiwayi akan muhimman ayyukan ci gaban kasa da tsaffin gwamnatocin da suka gabata suka kirkiru amma basu aiwatar ba. 7-point agenda a ƙarƙashin tsohuwar gwamnatin Margayi Umaru Musa ‘Yar Adua da kuma transformation agenda a ƙarƙashin jagorancin Goodluck Jonathan na daga cikin wasu tsare-tsaren ayyukan ci gaban ƙasa da tsaffin gwamnatocin suka ƙirƙiro. To amma daga bisani babu labarin su bayan wucewar shugabannin waɗannan gwamnatoci. Wasu ‘yan Najeriya ma sun bayyana hakan a matsayin koma baya ga tsarin bunƙasa ƙasa. Malam Abubakar Sahabi dan asalin jihar Niger da ke karatu a jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto ya ce kamata yi a samar da doka da za ta tilasta ci gaban ayyukan tsohuwar gwamnatin da ta gabata in dai na ci gaban ƙasa ne.
A irin wannan ƙasa tamu wadda ake buƙatan haɓakar ta da arzikinta, to yana da kyau ƴan majalisa su zauna su tabbatar da wata doka wadda take mai kula da dukiyan ƙasa ga waɗanda suke shugabancin wannan ƙasar. Ko shugaban ƙasa kake, to duk wani aiki wanda magabacinka ya shirya a gwamnatance zai yi wannan aiki ya fara an bashi dukiyan ƙasa bai gama ba, to kai wanda ka gaje shi idan ka zo a tabbatar da doka cewa za ka ci gaba da kula da wannan aiki kamin ka kirkiro naka wanda za ka yi ma jama'a, da haka ƙasa za ta ci gaba.
Shima Abubakar dan Usman dan siyasa ne a jihar Niger ya ce suna buƙatar ci gaban wasu ayyukan tsohuwar gwamnatin da ta gabata a jihar Niger.
Yanzu kaga misali akwai Gwamnatin House da Tarbe Hora, wannan aikin idan ka shiga ka Gwamnatin House din take ta jihar Niger kaga ta inda ko ina take Nigeria sai ka gaskiyar magana ya kamata a ce an samu sabon Gwamnatin House kamar gidajen ƴan majalisu an riga an sai da tsoshin, to ba za ka dauki mutum ka ce je maka aikin kwarai ba baka samun mishi wurin zai zauna ba. Ya kamata a ce an yi su kuma a basu dindindin yanda duk ɗan mutum da aka rantsuwa yau yana samun inda zai zauna ba ya talabalabi a hotel da sauransu ba.
Tsohon shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Kebbi Alhaji Abdullahi Lamba Yawuri wanda a yanzu jigo ne a jam'iyyar APC ya ce gwamnatin Muhammadu Buhari a yanzu ta fara aiwatar da wasu ayyukan kwarai da tsofaffin gwamnatocin da suka gabata suka kirkiro amma suka kasa aiwatarwa.
Yanzu duk wanda ke Najeriya ya tabbatar da jiran Muhammadu Buhari ya tabbata da ya tabbata mai riƙon amana musamman yau kana gani irin kwatamin da yake zaje a kwashe Niger Delta wurin ƴan Ogoni. Sannan ya ɗauki ɗan Niger Delta kuma ya yi mai MD, Group Managing Director na NNPC. Duk waɗannan shi ne ya nuna son ƙasa.
Babu shakka dai ‘yan Najeriya da dama na cike da fatar ganin sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari ta ci gaba da wasu muhimman ayyukan da aka faru a baya. Kamar aikin neman man fetur a yankin arewacin Najeriya da ma aikin yashe kogin Niger domin samar da tashar jiragen ruwa a garin Baro ta jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce ƙarfe 11:18. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar mu da Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi, haihuwan kasar Saudiya dan asalin Najeriya, manomi kuma shugaban gidan gona a garin Taif. Ga dai Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi da bayanin nau'o'in albarkatun da ake nomawa a kasar Saudiya.
Saudiya dai gaskiya wato duk noman da kika sani da ake a duniya ana yi, to mu sa mu kasa dai kamar misali Saudiya nan kashi uku ma zan ce, kashi biyu suna noman misali in ce dabino da sauran ƴaƴan itatuwa da kayan lambu da kuma shinkafa da alkama bangaren su Taboka da su bangaren Riyadh abin da ya so su Ha'il. to suna noman dabino da su kayan ƴaƴan itatuwan da shinkafa da alkama sosai da kuma bangaren zaitun. A yanzu Saudiya ƴan shekaru 25 ko wance 30, to a gaskiya yanzu man zaitun har Europe suke kaiwa man zaitun, saboda Saudiya ta ci gaba bangaren noman zaitun. Kuma idan muka ce bangaren har Madina ma, bangaren Madina ma'ana a cikin kashi biyu nake magana, to kuma mu zo bangaren Jidda, su wannan bangaren masana'antu ne da su, ma'ana kamun kifi da sauransu. Sannan mu zo nan bangaren Taifa, mu kuma nan bangaren lambu, ya'yan itatuwa,
inabi, sannan rumman, sannan tin, sannan zaitun, kuma ga ainihin wannan fure da ake ainihin wannan turare na wardado, da kuma sauran kayan lambu dai sauransu su tattasai a taruhu da sauran abubuwa duk abin da kika sani muna noma a Najeriya nan da akwai,
da ainihin abincin dabbobi da sauransu da kiwo. Haka musa iyakar Yemen, to su ma suna noman ƴaƴan itatuwa da kayan lambu.
Sai dai noma ne na zamani, ba irin na gida ba, noma ne a tsare da program din da ake bamu. Akwai injiniyoyi za su zo su bamu program ga yanda za a yi mu bi shekara guda bangaren ƴaƴan itatuwan, ma'ana kamar inabi ana ma aski, akwai lokacin da ake ma aski da akwai lokacin da ake tsaye da ruwan kuma a yi ma aski, kuma akwai takin da ya kamata a bashi, akwai fisar ko kuma magungunan da ya kamata a fesa mar a shekara kaza da kaza da kaza kusali. To haka muke tafiya akan program ne a rubuce a gona ni, haka nakan gaya wa su laborerin namu nana, kuma haka ake bi alhamdulillah, ba a samu wasu matsaloli, sai dai abin da ba za a rasa ba.
Yanzu da za a tambaye ka, me ye bambanci tsakanin yadda ake noma a Najeriya da Niger da kuma yadda ake yi a nan Saudiya?
To da farko dai bambancin mu kaman bangaren misali Najeriya da Niger, noma ne an fi noma na damina lokacin ruwan sama. Mu ku a nan rani da damina muke noman mu, bambancin kenan, ba lokaci. Mu daman rijiyoyi ne na burtsatse, hukuma za ka je ka kaddamar su zo su gina ma ka biya su, kuma za ka yi ka noman wannan da sanin hukuma, kuma kowace gidan gona ko ni gidan gona hukuma ta san da shi a rubuce yake. Za ka je in kana inda wata cuta ma misali a gidan gona ka, za ka je ka sayar fos, za ka ce ina da cuta kaza da kaza, za su baka wani program ko kuma za su aiko muku injiniyoyin su na noma su zo su nuna muku ga yanda za ku ga yanda za ku yi, shine bambanci.
To Alhaji Abubakar, yawanci daga kasashenmu na Afirka za ka ji yau an yi rikicin manoma da makiyaya a wannan ƙauye, an karkashe mutane, gobe haka jibi haka. A nan Saudiya ƙaƙa mu'amala da zamantakewa take tsakanin manoma da makiyaya?
To alhamdulillah, a nan gaskiya ba a samun irin wannan matsalolin, saboda daman ɓangaren noman ma daban yake, wajen kiwonsu daban, makiyaya inda suke kiwo daban, wajen inda ake noma daban. Saboda haka ba a samun wannan matsala irin ta Najeriya ko ta Niger, gaskiya duk ba wannan. Dan haka duk lokacin ni kamar in naje irin hotunan naje Najeriya, nakan ce me yasa ma ake samun irin wannan matsaloli haka tsakanin makiyaya? Daman da noma da kiwo abu ne daya, mu abu asalin mu a inda muke karatu a nan kasa Laraba, gaskiya abu ne daya, dole tafi daidai ya tafi daya, noma da kiwo. Ubangiji Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya a kasahin nan namu gaba daya, saboda in ba a samu zaman lafiya ba, to duk da harkar ilimin da harkar noman duk ba zai yiwu ba. Haka dai abin da muka sani a haka.
Idan Allah ya kai mu rana ta yau, za mu ji ko manoma da makiyaya a ƙasar Saudiya ma suna fama da matsaloli? Yanzu a madadin Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi da wadda ta haɗa mana sauti Julius Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata. Ku huta lafiya.
Madalla an gaishe ki sarauniyar noma, yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana. za mu fara ne da sakon Aminu Dan Kaduna Amanawa wanda ya ce hakika rufe gidajen mai da ke sayar da mai ba bisa farashin gwamnati ba da hukumar albarkatun man fetur ta Najeriya DPR ke yi abun ayaba ne ganin yadda wasu masu gidajen mai ke sayar da shi ba bisa farashin da gwamnati ta kayyade ba sai sakon Abdulmalik Sa'idu mai biredi gusau wanda ya ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta dauki kwararan matakai kan duk wani jami'in tsaro da aka kama da laifin kashe wani musamman da sunan hana jami'in na goro Allah ya sa ziyarar da sakataren majalisar dinkin duniya bankin mun ya kawo kasar mu Najeriya ya sa kulliya ta biya kudin sabulu ma'ana ya kawo ci gaba a kasar mu Najeriya baki daya inji Salihu Isa Fana karamin hukumar Kamba jihar Kebbin Najeriya to maniyata hajjin Najeriya ya kamata ku zama masu bin doka da oda yayin da kuka isa kasa mai tsarki domin gudanar da aikin hajjin bana kuma muna muku fatar Allah ya baku sa'ar gudanar da wannan ibada cikin nasara wannan sako ya fito ne daga Bello Ishaku birnin Fulani Gombe haba koriya ta arewa da ta kudu inji Adam Muhammad Gitte na kasar Chadi ya kamata ku kai zuciya nesa warware matsalar ku cikin ruwan sanyi kada ku bari wasu su shiga tsakaninku saboda su biya bukatun su ku sani fa zaman lafiya yafi zama dan sarki Allah ya sa ku gane amin daga karshe sai sakon Sale Muhammad Sale da Mare Yola shugaban matasan da Mare wanda ya ce hukumar da ke kula da albarkatun man fetur ta Najeriya DPR matakin da kika dauka na rufe gidajen mai da kuka samu da zarce farashin man fetur din da gwamnati ta kayyade yayi daidai
kafin mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice
Rundunar ƴan sanda a Najeriya ta ce wata ƴar harin kunar bakin wake ta kashe akalla mutane 6 a bakin wata tasha dake birnin Damaturu Arewa maso gabashin Najeriya kuma wannan hari na safe 30 nan ya raunta akalla mutane 28 Yanzu a yanzu babu wanda ya dauki alhakin haram amma kungiyar mayakan Boko Haram ta yi amfani da mata da yara wajen kai har-haren kunar bakin wake a kwanakin baya kuma hakan ya sa ana fargaba ko ta fara amfani da mutanen da ke garkuwa da su su kuma shugabannin Sudan ta Kudu waɗanda suke ta rigima da juna sun samu daidaituwa saboda shugaban Sudan ta Kudu ne yanzu Salva Kiir ya amince zirar ta ba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen yakin basasar watanni 20 da aka shafe ana yi wata wasiƙa da aka aika wa shirin talabijin na In Focus da nan murya Amurka ke gabatarwa kuma wannan shirya mai da hankali akan Sudan ta Kudu kungiyar kasashen gabashin Afirka ko IGAD a takaice ta bayyana cewa za a saka wa yarjejeniyar hannu a birnin Juba babban birnin Sudan ta Kudu a ƙarshe darajar hannayen jari a ƙasar Sin ta jagorance ragowar kasuwar hannayen jari a nahiyar Asiya faduwa yau Talata inda ta yi ƙasa da kaso 7.6 cikin 100
to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa amma kafin mu tashi bari mu miƙa sakon ta'aziyya ga Ibrahim Bagudu Baba Mato na rasuwar yarensa Hajji Aisha Jummai Bagudu matan tsohon sarkin Agaye wadda ta rasu ranar Asabar din nan ta gabata ubangiji Allah ya ji kanta da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman shi Bello Hadu Galadanci da ya taimaka wajen gabatar da shirin da Julie Gresham da ta bada umarni kai hamma da Abdulaziz Adli Toro da injiniyan na wannan lokaci wato injiniya Martins ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a kasance ci gaba da sauraron sashin Hausa domin jin shirin yau da gobe sai an ji mun ku